الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدوك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba tare da watan Juma'a da akira shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan uku shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 28 a bangaren lissafi suratul qasas kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
ina tambaya da sallar duha tana da hadisin rubutu
wato wani tambayar ɗan'uwa dangane da sallar wallaha shin tana da wani adadi ƙwarai tana da adadi ƙarancin sallar wallaha raka'a biyu ne gayata raka'a takwas domin hadisin da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa fadadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe ni game da abubuwa guda uku cewa na lazince su iya rayuwata farko wato shine yin azumi uku a kowane wata manzon Allah ya ce masa domin yin azumi uku a kowane wata daidai yake da azumtar zamani ma'ana tunkar mutum ya shekara yana azumi bai aje ba saboda ka'ida duk aiki daya na ibada da bawa zai aikata to Allah zai linka masa su goma kamar yadda ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki Ubangiji ta'ala ya ce na gare shi kwatankwacin wannan aiki su goma kaga a kowane wata in kai azumi uku aka samu wata 11 tamkar ka azumci watanni 11 in an hada da na Ramadan tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba sannan abu na biyu shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargaɗe ni game da yin raka'o'i biyu a lokacin wallaha raka'a biyu a lokacin wallaha wasiya ta uku shine manzon Allah yace masa kada ya sake ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'insa da wuturi domin shi Abu Huraira bacci yakan dauke shi baya falkawa sai gab da ketowar alfijir sai alfijir ya keto idan alfijir ya keto ko a lokacin shafa'i da wuturi ya wuce ba magana a ranar shi yake sa baya falkawa saboda yana muzakara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare ma'ana yana bibiya hadisan da ya koya to idan ya kwanta bacci sai ya dauke shi baya falkawa sai ke bayan ketowar alfajir dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wasiyar cewa kada ya sake ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'insa da wuturi amma duk mutumin da ya tabbata zai falka a ƙarshen dare kafin ketowar alfajir to an so ya jinkirta shafa'i da wuturinsa sai a ƙarshen dare idan ya tashi yayi a takaice wannan hadisi yana nuna karancin wato salatu wannan salatu duha shine raka'a gayyata kuma raka'a takwas kamar yanda hadisi ne ingantacce na cikin sahihai Ummu Hani diyar Abu Dalib Allah ya karama ta yadda take fada na je gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki tace sai na tarar da Yasta Fatima ta kare shi da wani mayafi manzon Allah yana wanka tayi sallama aka karbi sallama manzon Allah sai yake tambaya wace sallama sai aka ce masa Ummu Hani manzon Allah sai yake cewa marhaban bi Ummu Hani marhaban bi Ummu Hani manzon Allah yace lale da Ummu Hani tace da ya gama wanka tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fito sai ya yi sallah sai da ya raka'a takwas tace wannan lokaci kuma lokacin wallaha wannan hadisi shine yake nuna gayar sallar wallaha raka'a takwas mutum yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce yayi sallama huɗu kenan dangane da abinda ake karantawa shine duk abin da ya sauka ga na alqur'ani bayan fatihar shi mutum zai karanta karin fa'ida ita sallar wallaha farkon lokacin ta na shiga bayan hudowar rana ta dan daukaka gwalgwadon tsawon goran mashi misali bayan hudowar ta da minti 15 lokacin wallaha yayi misali rana na hudowa karfe 6 to karfe 6 daukata lokacin wallaha yayi amma an fi so a yi ta a lokacin da rana ta fara gumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce na faɗa salatul awwabin hina tarmidul fisal manzon Allah yace sallar masu matukar komawa ga ubangijinsu da tuba shine lokacin da wato ƴaƴan taguwai suke jin gumin rana dan haka wannan hadisi yana nuna sallar wallaha an zo a dan jinkirta ta har akai lokacin da rana ta fara yin gumi sannan mutum ya tashi yayi na'am
wace arme wata da daga da
to abinda muke tambaya menene sababin abin da yasa ta sha azumi shin cikin da take dauke da shi shine ya hana ta yin azumi ko kuma shayarwa abinda muke so mu fahimta cikin da take dauke shine ya hana ta yin azumi ko kuma kawai bayan ta aibu ne ta kasa yin azumi misali to anan abinda muke so mu sani kenan cikin azumi ne ta aibu kenan azumin da ta sha wanda cikin da take dauke shine ya hana ta yin azumi wannan ciyarwa za ta yi bayan aihuwarta adadin abin da ta sha na azumi kenan wannan sura masu za ta yi amma wadancan ciyar da su za ciyarwa za ta yi saboda ka faɗa ka ce bayan aihuwar kenan nan mutuwa yi kenan anan inda bayan aihuwar bayan jinin biki ya tsaya ta gwada shayar da dan ta ga babu wata matsala to azumi za ta ci gaba da yi amma in dan baya samun nono ko ita tana cutuwa kenan nan ma an mata rangwamen ta aje azumi addini na Allah ta bada kenan anan misali cikin da take dauke da shi ya hana ta yin azumi an samu kwana 15 ga Ramadan misali sai ta aiwu waɗannan azumi 15 da bata yi ba ciyarwa za ta yi a kowane madadin kowane yini za ta bada mu wannan mudin shi ne zama wajibi a kanta ba maganar ramuwa kenan bayan aihuwarta kuma anan akwai kwanuka waɗanda akwai jinin biki jinin biki yana hana yin azumi kenan wannan adadin azumin da ta sha wanda jinin biki ya hana ta yi wannan dole za a rama su da kuma Allah ya masa rasuwa kenan su ma iya azumin wannan rama su za ta yi tunda bata gwada shayarwa ba ta ga cewa dan baya samun nono kenan inda a ce anan ma ta jarraba yin azumi ta ga cewa dan yakan cutu baya samun nono to nan ma an mata rangwamen ta aje azumi a madadin kowane yini ta bada nono wata guda gaba ɗaya ta sha saboda cikin kenan to ai shine muka yi misali shine muka yi bayani kenan iya abu ita za ta lissafa a cikin Ramadan kwana nawa ga Ramadan ne ta aiwu kenan abun da yake na baya shine za ta ciyar su abun da yake sauran wannan duka ramar su za ta yi tunda jinin miki ne kuma sannan kasancewar gaya tunda ba maganar ba matsala ta shayarwa tunda dan Allah ya masa rasuwa na'am to waɗannan azumi uku a kowane wata an so mutum ya yi su a cikin ayyamul biyu ma'ana kwanuka na hasken wata 13 14 15 idan mutum yana rike da idan mutum yana rike da lissafin kwanukan wata kenan sai ya jinkirta yin wannan azumi 13 14 15 domin akwai hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan azumtar kwanuka na hasken wata idan ko mutum baya rike da lissafin wata to yakan iya yin wannan azumi uku a koma yaushe a goma ta farko ko ta tsakiya ko ta ƙarshe a kowane wata mutum ya azumi na'am na'am
wanda yake yanzu kujin shi a banki kuma shi bai sani ya ba za a tara mai wani abu sai can wajen banki sai suka yi aiki da kujin shi sai suka yi mai kari da shi ana cewa shi wannan karin da aka yi mai bai halitta ba ya ɗauko shi to sai aka ce mai dalili da ya sa shi yana iya ba wani amma shi bai iya amfani da shi
wani misali yantire da banki take zuba ma mutumin da ya rude kwanti wadda take ta ajiya sukan dauki kudinka su jiya zuwa wani lokaci sai su yi lissafi su ga menene aka samu na riba kuma menene ka sanka wanda ya dace a zuba ma to tare da cewa waɗannan kudade ne waɗanda suke haramtattu yasa saboda mu'amalar ba a gina ta ba akan ka'ida ta shari'a kai ajiya ka ba da kudi aka dauka kuma aka yi amfani da su kaga in asara aka samu kai baka san asara ba yasa saboda ba sharika bace aka yi ma'ana ba kudi bane ka kawo suka kawo kudi a hada a yi kasuwanci in an samu riba a raba in an samu asara kuma kowa ya dawo asara ba a gina wannan mu'amala akan haka saboda wannan kudade kai ba haƙƙinka bane ba haƙƙinka bane don haka baya halatta ka ci kuma malamai suka ce raba da mugu da makami wajibi ne saboda bara musu waɗannan kudade zai ƙara taimaka musu akan ci gaba da yaɗa barna a ban ƙasa to yaya za ka yi da wannan kudade wasu malamai suka ce sai ka amsu idan ka amsu wannan kudi kai ba za ka ci ba kuma kai ba za ka yi sadaka da su ba za ka yi wani aiki na ɗaukaka addinin Allah da su yasa saboda ba dukiya ba ce ba ta halaka to yaya za a yi suka ce a nan sai a diba wanda yake cikin tsananin bukata irin su ake taimaka ma da waɗannan kudade misali kamar mutumin da babu cin yau balantana na gobe ko wanda gashi a kwance rashin lafiya babu kudin magani babu dalilinsa to a irin waɗannan akan taimaka musu da irin waɗannan kudade wasu suna ganin cewa kuma kamar wasu abubuwa na masalihul amma ma'ana maslaha ta jama'a kamar wani gyaran hanya da sauransu duka ana iya sarrafa waɗannan kudade a wannan hanya amma kai ba za ka yi amfani da su saboda ba haƙƙinka ba ne kuma dukiya ce haramtacciya kuma ba za a sa ta a cikin hanya ta ɗaukaka addinin Allah domin aiki na ibada dole sai dukiya wadda take mai tsarki shine iya fatawar da malamai suka bada darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa muna cikin sura ta 28 a ɓangaren lissafi suratul qasas mun tsaya karshen wato aya ta 17 wanda aya ta 17 cikon bayani ne akan wato kissar annabi Musa alaihi salam game da wani al'amari da ya wakana kuma cewa ba haka ya nufata ba Allah ne ya kaddara al'amari shine na kisan kai kamar yanda Allah ya kisanta mana annabi Musa alaihi salam wato ya shiga wani birni daga cikin biranen Masar a lokacin da su yan garin wato suna raukane ma'ana lokaci ne wanda yake na hutu lokaci ne wanda yake na bacci rana kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa a lokacin nan annabi Musa alaihi salam sai ya samu wasu mutane guda biyu suna faɗa da juna ɗayan yana daga cikin mabiyan annabi Musa alaihi salam ɗayan ko yana daga cikin makiyansa an gane ko kenan ɗaya ɗan bangaren annabi Musa ne alaihi salam ɗayan kuma ɗan bangaren Fir'aun ne a lokacin nan wanda ke bangaren annabi Musa alaihi salam kenan mabiyin nasa sai ya nemi taimako da agaji na annabi Musa alaihi salam ala alladhi min adwi wato akan wanda yana daga cikin makiyan annabi Musa alaihi salam za a yi fa wakazahu Musa faqaba alayhi annabi Musa alayhi salam sai ya dambaci wannan mutum faqaba alayhi take yake sai ya mutu idan aka ce alwakaz shine wato duka da jinkin hannu ma'ana mutum ya jinke hannunsa ya bugi mutum tare da cewa wasu malaman suna sun keɓance irin nau'in wannan bugu shine da kirji idan aka ce alwakaz mutum ya jinke hannu ya bugi mutum a kirji idan aka ce allaqi mutum ya jinke hannu ya bugi mutum a gadan baya a takaice dai fa wakazahu Musa faqaba alaihi annabi Musa ya dambaci wannan mutum take yanke sai ya mutu an yi dace da ajalinsa ya zo qala hadha min amali shaytani annabi Musa alaihi salam sai ya ce wannan dai wato na daga cikin aiki na shaytani shine ya motsa ma annabi Musa alaihi salam fushi har ya kai annabi Musa ya dauki hannu ya doki wannan mutum kuma Allah ya kaddar cewa karshen ajalinsa ya yi saboda fushi shi ke sanya mutum ya daga hannu ya yi shi kuma fushi wato galibi daga shaytani shine yake fusata bawa ma'ana jinin zuciya ya ringa tafasa jijiyoyin wuya su tashi wani lokaci hankali har ya gushi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu idan mutum ya fusata to iya abinda zai magance masa wannan fushi abu na farko shine isti'aza neman tsari na Ubangiji subhanahu wata'ala game da sharrin shaytani a'udhu billahi minash shaytanir rajim na daga cikin maganin fushi domin cikar fa'ida in kana tsaye ka fusata to shine ka zauna idan ka zauna fushin bai gushe ba to ne muri ka kwanta sannan kuma yana daga cikin maganin fushi wato shine nisantar wurin da aka fusata ka saboda shi idan ka nisanci wannan to wurin wannan fushin yakan gushe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne a nan ya kai annabi Musa alaihi salam ya daga hannu ya dauki hannu ya bugi wannan mutum take yanki sai ya fadi ya mutu annabi Musa sai ya ce hadha min amali shaytan wannan ne yana daga cikin aikin shaytani yasa ya danganta ma shaytani domin yana daga ladabi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani aiki na sharri ba a jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ayyuka waɗanda suke na alkhairi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa yake cewa wal khairu kulluhu biyadika biyadaik wa sharru laysa ilayka wa sharru laysa ilayka sharri da mugunta ba a jingina maka ya ubangi tare da cewa alkhairi da sharri ubangiji ta'ala gaba ɗaya shi ya halicce su amma shi kanshi sharri da Allah ya halitta ya halicce shi ne saboda wata hikima dan haka gaba ɗayan ayyuka na ubangiji subhanahu wata'ala komai akwai hikima a cikin sa amma ta fuskar ladabi ba a jingina ba a jinginta mana ba a jingina masa kamar yadda ya gabata tun a cikin suratul kahf lokacin da almajirin annabi Musa alaihi salam shine Yusha ibn Nun da ya manta guzurin su wannan kifi sai yake cewa wa ma ansani hu illa shaytanu an azkura yace ba kowa ba ya mantar da ni wannan kifi na tuna yace illa shaytan face shaytani dan haka anan yace ha za min amali shaytan yace wannan dai yana daga cikin aikin shaytani sai yace innahu aduwwu mudillu mubin yace lalle shi shaytani wato babban makiyi ne wanda yake mai kautar da bawa gaban tafarki madaidaici mubin kuma mai bayyana da kiyayya wadannan sifofi biyu ne an gane ko kuma mu ce sifofi ne guda uku na shaytani sifa ta farko aduwul kenan al'adawa shaytani babban makiyi ne na ƴaƴan adam kamar yadda ubangiji ta'ala yace inna shaytana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa sifa ta biyu mudin shaytani mai kautar da bawa ne gaban tafarki madaidaici a kullun famar da yake ya sanya ka ratsi ma hanya sannan sifa ta uku sai yace mubin mai bayyana da kiyayya a fili shi baya koyi ta mun yi bayani a baya shi wata mujamala duka bata masa iya abin da yake magance wannan kiyayya ta shaytani da gabarsa shine fakewa ga ubangiji subhanahu wataala mutum ya nemi tsari kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can wato cikin suratul anfal da kuma cikin wannan suratul fusilat can cikin suratul anfal ubangiji ta'ala na faɗa wa in ma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu samiu alim da haka kasancewar shi iya abin da yake magance kiyayyarsa shine fakewa ga ubangiji subhanahu wataala ka roki ubangiji ya baka tsaro da kariya game da sharrin sa da mutuntarsa amma shi makiyi wanda yake na ƴaƴan adam kyautatawa da kauda kai da yafiya game da duk abin da ya maka na cutarwa na murgunawa yau da gobe zai rikide ya koma makiyinka ne wannan ya koma masoyinka kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun habib wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin 'azim wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul 'alim shine anan sifa ta uku na shaytani ubangiji ta'ala yace mubin mai bayyana da kiyayya ne a fili baya koyi ta mun yi bayani akan wannan aya a darasi da ya gabata cewa ayar tana fa'idantar da mu istighatha da wani akan abinda mutum yake da iko akan shi abinda mutum yake da iko akan shi ba laifi zaka iya neman taimako da agaji ya kawo maka dauki amma duk abinda ba wanda yake da iko akan shi face ubangiji subhanahu wataala to shirka ne da ubangiji ka nemi taimako da agaji da wani idan aka ce istighatha shine neman fita daga cikin tsanani da halaka lokacin da ka fada cikin tsanani tsananin da ba wanda ya isa ya fitar kai banda Allah to haramun ne ka nemi taimako da wani kai istighatha da wani face ubangijin da ya halice ka misali shine muka yi kai tuntube tsanani ne ka fada tsananin da ba wanda ya isa ya fitar kai banda mahaliccinka baya halatta ka kirayi kowa banda Allah duk wanda ka kiraya banda ubangiji subhanahu wataala ka zo kai shirka amma wani yana kusan ka kai tuntube zaka fadi ba laifi kana iya cewa wani taimaka idan Allah ya bashi ikon taimakawa zai iya taimakawa da izinin Allah ya tsare ka amma baya nan ko yana mace ko baya nan yana fakika kirayi sunan wani ba Allah ba to wannan shirka ce saboda ka fada tsananin da ba wanda yake sai fitar da kai banda Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa wannan shirka ne, ainihin shirka ne, fadarsa da ke cikin suratul Fatir, wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ubangiji ta'ala yace duk wanda kuke kira kuma bayan Ubangijin kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, daidai da fatar dan dabino Ubangiji ta'ala yace basu mallaka ba. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, in ma kun kiraye su ba sa jin kiran da kuke musu. Kai tintibe kana yaje lani ya kai lani ya badawi ya dan amina ya dan godiyo, basu san ba mai kake fada. Walau sami'u mastajabu lakum, kaddar cewa za su ji wannan kira da kuke musu, Ubangiji ta'ala yace sun yi kadan su karba mu, domin babu wanda ke karba kiran addu'ar mai addu'a face Ubangiji subhanahu wataala. Amman yujibul mubtara idza da'ahu, kuma haka ya fada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun, kuma haka ya fada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kuma ya fada wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun. Dan haka yace walau sami'u, kaddara cewa za su ji kiran da kuka musu, mastajabu lakum, sun yi kadan su karba mu, sai yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, a ranar kiyama za su mutunce game da shirkar da kuka yi da su, ma'ana kun dauki hakkin Allah kun ba su, za su ce ba su yarda ba, ba su amince ba. Kaga kiran wani ba Allah ba lokacin da bawa ya fada cikin tsanani, wannan shirka ce. Duk tsananin da ba wanda zai fitar da kai banda Allah, to baya halatta ka kiraye wani, shine sai yace wala yunabbi'uka mithlu khabir. To shine annabi Musa alaihi salam da wannan al'amari ya wakana ya san kuskure ne yayi wanda yake babba, wanda kuma ya zama wajibi ya koma zuwa ga Ubangijinsa. Kai tsaye annabi Musa alaihi salam ya koma zuwa ga Ubangiji da tuba, yace rabbi inni zalamtu nafsi, yace ya Ubangiji na, yace lalle ni na zalunci kaina. Me yasa? Saboda ya kashe wata rai wanda ba a bashi izinin ya kashe ba. Kaga annabi Musa ya zamanto sababin gushewar rayuwar wannan rai, saboda haka kuma wannan wani nau'i ne na zalunci. Shine yace inni zalamtu nafsi, yace ya Ubangiji na, lalle wato na zalunci kaina. Fagfirli, yace ya Ubangiji na, ka gafarta min. Fagfara lahu, Ubangiji ta'ala sai ya gafarta masa. Anan annabi Musa ya yi tawassuli da sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ar-Rabb, wanda in ka koma galibin addu'o'i na annabawan Allah da Allah ya ambata mana a cikin Al-Qur'ani, wato sukan yi tawassuli da wannan babban suna daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ar-Rabb, saboda wannan nau'i ne na samun karɓuwar addu'a. Kai tawassuli da abin da ya tabbata a shari'a, na daga cikin abin da ya tabbata a shari'a, abin da ake tawassuli da shi, suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, ko sifa daga cikin sifofinsa, kamar yadda ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, kamar yadda ya faɗa kulillahi aw ilur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Dan haka anan sai ya ce rabbi, ya Ubangiji na, inni zalamtu nafsi, yace lalle ni na zalunci kaina, wanda wannan shi ma sababi ne daga cikin sababba na samun karɓuwar addu'a, mutum ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne, yayi ikirafin cewa shi mai laifi ne. Dan haka yace inni zalamtu nafsi, ya Ubangiji na, lalle ni na zalunci kaina. Kamar yanda annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa da suka ci itaciyar Allah ya hane su su ci, suka yi tawassuli da sunan Allah ar-Rabb, kuma suka yi furucin cewa su masu laifi ne. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, haka annabi Yunus alaihi salam wannuni izhaba mugadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kaga anan kafin annabi Musa ya ce fa firli ya Allah gafarta mu sai da ya kama kafa da sunan Allah ar-Rabb, sannan kuma yayin furcin cewa shi mai laifi ne, sannan yace fa firli ya Ubangiji na ka gafarta mu, fa gafara la Ubangiji ta'ala ya gafarta masa kuskuren sa, innahu huwal ghafurur rahim, domin Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, mashi kai ne game da bayin sa mu'minai. Qala rabbi, annabi Musa ya ci gaba da addu'a ya ce ya Ubangiji na, bima an'amta alayya, yace game da abin da ka jaddada min na ni'imomi, yace nan gaba fa lan akuna zahiran lil mujrimin, yace bazan zamanto wato mai taimako da agaji lil mujrimin, ga waɗanda suke kangare, ma'ana duk wani mai tsaurin kai bazan zamanto ba mai bashi taimako da goyon baya. Wannan yana nuna mana yana daga cikin sharadi na tuba kai niyyar cewa nan gaba ba za ka koma aikata irin wannan aiki ba, shine yake cewa wa niyyatu Allah ya huda ila zambi fi ma baki alaihi min umri, na daga cikin sharadin tuba mutum yayi niyyar cewa a iya abin da ya rage masa na kwanuka rayuwa ba zai koma aikata wannan aiki. Dan haka annan annabi Musa ya ce rabbi ya Ubangiji na, bima an'amta alayya, yace a sababin abinda ka jaddada mun na ni'imominka, yace balan akuna zahiran lil mujrimin, nan gaba yace bazan zamanto wato mai taimako da agaji ga waɗanda suke marasa da'a ko kuma waɗanda suke kangarari. Za mu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبدش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين. وتوبنجي تعالى نفتا بايان النبي موسى عليه السلام يا أيوان ننكسا أكن كسكري فأصبح وتسي زمنت في المدينة أجكم وننبرني da yayin kisan kai khaifan, annabi Musa yana tsorace ya tarakkam, wato yana jiran abinda zai biyo baya na mummunan sakamako da za a yi masa akan wannan kuskure ne, domin lafazin at-tarakku a larabci shine suka ce intibarul makruh, jiran abin ki abin kyama kenan. Tunda ya san yayi laifi to dole zai yi jira menene zai biyo baya, shine anan Ubangiji ta'ala yace fa asbaha, annabi Musa sai ya zamanto fil madinati, a cikin wannan birni da yake kisan kai, khaifan, wato yana firgice ya tarakkab, kuma yana jiran menene zai biyo baya. Fa idhan ladhi istansarahu bil amsi yastasrihu, sai ga maka wannan wanda ya nemi taimako da agaji na annabi Musa ajiya, yastasrihu, yana kugin annabi Musa cewa annabi Musa ya zo ya kawo masa wani agaji. Ajiya ya ja fada annabi Musa ya kama masa, kuma an waye gari halo ya tabo wani fada da yau, kenan kaga ya bayyana cewa fitinan ne kenan da mun fada sana'ar sa ce. Shine yace fa idhan ladhi istansarahu bil ams, sai ga maka wannan wanda ya nemi taimako da agaji na annabi Musa a jiya, yastasrihu, wato yana daga murya yana kiran annabi Musa daga nesa. Idan aka ce istisrah shine ka daga murya kana kugin mutum cewa ya kawo agaji, shine yace qala lahu Musa, annabi Musa alaihi salam sai yace masa innaka lalle kai lagawiyun, yace mutum ne wanda yake wato batacce mubinin wanda yake mabayyanin mata ma'ana mutum ne wanda yake kwata-kwata ya kauce mata barki lafazin lagawiyun an ciro shi ne daga algiwaya algiwaya shine wato abdalala kauce mata barki madaidaici saboda shi fada ba abun kwarai bane koda cutar da kai akai zaluntar ka akai koda kana da ikon da zaka saka wuta abinda aka maka to abinda ya dace ka kauda kai kaman ta ka dau hakuri amma koda cutar da kai akai kana da ikon da zaka saka wuta ma kanka to abinda ake bukata ka jimure ka kauda kai amma yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada man kaza magayban wa huwa qadirun ala an yunfidahu da Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'us al khalaiq yawm al qiyamah hatta yukhayyirahu min al huri al in ma sha Allah yace duk wanda ya hada fushi alhali yana da iko akan zartar da fushin sa ubangiji ta'ala zai kiraye shi a ranar kiyama lokacin da aka tattara al'ummi na farko da na karshe ubangiji ta'ala zai sa ayi kira ina wani dan wani a fito da shi ubangiji ta'ala ya bashi zabi game da ƴan matan aljanna shine sakamakon hade fushi da yayi a rayuwarsa ta duniya shine anan yace masa innaka lagawiyu yace lalle kai wato mutum ne wanda yake batacce mubin wanda yake mabayyanin bata jiya ka tabo fada na kama maka yau kuma hando ka tabo wani a lokacin nan falamma an arada an yabdisha bin ladhi huwa aduwwun lahumma lokacin da annabi Musa alaihi salam yayi nihin wato yayi kamu da wadanda da wanda wato makiyi ne gare su kenan shi da mabiyin nasa kani ko falamma an arada lokacin da annabi Musa alaihi salam yayi nihin an yabdisha wato yayi kamu idan aka ce albadishu shine kamu wanda yake mai tsanani kamun da babu tausayi a cike shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa idza baqashtum baqashtum jabbari kamar yadda ya faɗa inna badashi rabbika la shadid to lokacin da annabi Musa yayi nihin ya damki bil ladhi huwa aduwwun lahumma wanda wato makiyi ne gare su shi annabi Musa da shi wanda ya nema a kama masa gaba ɗaya dan bangaren Fir'auna da makiyin sa qala sai mabiyin annabi Musa yace ya Musa yace ya kai Musa a turidu an taqtula ni kama qatalta nafsan bil ams shin kana nufin ka kashe ni ne kamar yanda ka kashe wata rai a jiya saboda shi a lokacin da annabi Musa ya daga hannu shi yayi zaton cewa annabi Musa shi zai damka saboda ya ga yanda fushin annabi Musa alaihi salam ya motsa a jiya kuma ya ji abinda annabi Musa ya faɗa masa a yanzu ya ce innaka lagawiyun mubin fushin annabi Musa da ya tso da ya motsa a jiya da kuma wannan kalma da annabi Musa ya faɗa masa innaka lagawiyun mubin da annabi Musa ya daga hannu zai damki wancan sai ya zaton cewa shi zai kafa saboda haka ya faɗi wannan kalma sai ya ce masa a turidu an taqtula ni shin Musa kana nihi ne ka kashe ni kama qatalta nafsan bil ams kamar yadda ka kashe wata rai a jiya in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi yace Musa baka nihi face kawai sai dan ka zaman sai dai ka zamanto wani mai tsaurin kai fil ardi a ban kasa wa ma turidu an takuna min al muslimin baka nihin ka zamanto daga cikin waɗanda suke masu kawo gyara yana fadar wannan kalma shi wancan kenan dan bangaren Fir'aun sai ya ji abinda annabi wannan abinda wannan abokin fadar sai ya fada cewa annabi Musa ai shi yake kisan kai a jiya dama ana cikin bincike a san waye wannan kisa to anan ya samu labarin ga wanda yake kisa annabi Musa ne kai sai ya je ya bada labari cewa ga wanda yake kisa a jiya tunda anan shi wannan tsorata ne ya furgita ne ya ga fushin annabi Musa ya motsa, kuma ga wata kalma da annabi Musa ya faɗa game da shi. To dan haka sai ya bayyana wannan kalma, yace ya Musa, yace ya kai Musa a turidu an taqatulani, shin kana nihin kashe ni ne kama katanta nafsan bil ams, kamar yanda ka kashe wata rai a jiya. In turidu illa an takuna jabbaran fil ard, yace baka nihi kawai sai dai ka zamanto wato shine mai tsaurin kai a ban kasa, ma'ana kisa kawai na zalunci. Wa ma turidu an takuna minal muslimin, kuma baka nihin ka zamanto daga cikin masu kawo gyara. A lokacin nan waja'a rajulun min aqsal madinati, kenan bayan wancan yaje ya labarta cewa ai ga wanda yake san kai a jiya, waja'a an baza yan nema, ana nema annabi Musa alaihi salam. Waja'a rajulun min aqsal madinati, sai wani mutum daga cikin mabiyan annabi Musa alaihi salam daga gefin gari, wato sai ya zo wajen annabi Musa yas'a, yana gaggawa. Domin lafazin yas'a wato ayyamshi bi sur'a, yana tafiya da gaggawa. As-sa'yu yana daukan tafiya da gaggawa, sannan kuma yana daukan aiki, kuma yana daukan tafiya dai daya. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yace, ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila zikrillahi wa dharul bayt. Fas'au anan ba'a nihin cewa ku yi tafiya da gaggawa zuwa masallaci. Yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, idza ataytumus salata fa alaykum bis-sakinati wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'au. Manzo Allah yace, idza za ku je sallah, ku je sallah tare da ku akwai nutsuwa da girmamawa, kar ku je ma sallah kuna gaugawa, kuna guje-guje. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu, abinda kuka tarda ku sallata, abinda wai kuce muku, manzo Allah yace ku cikku. To dan haka anan malamai suka ce ma'anar fas'au ay famu, ma'ana ku tafi zuwa masallaci. Don haka wasu malamai suka fassara ta famshu ay shine ku tafi zuwa masallaci. Kaga kenan a wannan aya ma'anar as-sa'yu shine al-mashi, tafiya. A can da yace thumma adbara yas'a, da can da yace fadi zahiya hayyatun tas'a, da nan da yace waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, abinda ake nufi tafiya da gaggawa kenan sauri. Sannan kuma yana daukan ma'anar aiki, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, inna sa'ayakum lashatta, ai inna amalakum lashatta. Shine yace waja'a rajulun, yace wani mutum min aqsal madinati, daga gefin gari, can mafi nisan gari kenan gefin gari, sai yazo yas'a, yana gaggawa yazo wajen annabi Musa. Qala ya Musa, yace ya Musa, innal mala'a, yace lalle fa manyan fadawa na fir'auna, ya atamiruna bika, wato suna shawara game da al'amarinka, liyaqtuluka, dan su kashe ka a madadin rai da ka kashe a jiya. Yace fakhruj, yace dan haka ya kai Musa ka fita ka bar wannan bini, inni laka minan nasihin, lalle ni gare ka ina daga cikin masu gargadi, ci gaba da zama a yanzu a wannan gari ba naka bane, ina umarnin ka kar kai wani latti, maza ka bar garin nan. Yazo yayi ma annabi Musa alaihi salam wannan gargadi. Kaga wannan yana nuna mana cewa muminai wajibi ne junan su ya zamanto na ma juna nasiha, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana, addinun nasiha, kunna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Duk wani dan uwanka musulmi in ya buƙaci gargadi dole kai masa, kamar yadda Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa nayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tsida sallah da bayar da zakka, yace wan nusuhi li kulli muslim, da yin gargadi ga dukkan musulmi. Dan haka anan da yaji ana shawarar yaya za a yi game da annabi Musa, ana shawarar cewa a gama da shi. To a lokacin nan sai ya gaggawa ya zo wajen annabi Musa alaihi salam, ya labarta masa abin da yake gudana a cikin wannan birni na shawarar da ake na yaya za a yi da annabi Musa. Shine yace innal mala'a, yace lalle fa manyan fadawa na fir'auna, ya atamiruna bika, suna shawara game da kai, liyaqtuluka dan su kashe ka kenan a madadin rai da ka kashe a jiya. Yace fakhruj, yace ya Musa ka fita ka bar wannan gari, inni laka minan nasihin, yace lalle ni gare ka ina daga cikin masu gargadi. Saboda ba a kin gargadi, yace fakharaja minha khaifan yatarattab. Annabi Musa alaihi salam ya karbi wannan gargadi kai tsaye, ya fita daga cikin wannan binni khaifan. Annabi Musa yana tsorace ya tarakkab, kuma yana jiran wato ɗan biyar baya. Kenan ya san ba kyale shi ba za a yi, tunda an watsa mutane a nemo shi, kenan za a bu baya. Qala rabbi, sai ya ce ya Ubangiji na, roƙonka nake na jini min alƙawmin zalimin. Ya ce ya Allah, ka tsiratar da ni game da jama'a waɗanda suke azzalumai. Kaga anan Annabi Musa alaihi salam ya fake zuwa ga Ubangiji, san ya sa, saboda yana cikin wani yanayi wanda yake na tsanani, ba wanda zai fitar da shi banda Ubangiji. Dan haka duk abin da ya tinkare ka na tsanani, to baka da wata mafarka illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka Annabi Musa yayi addu'a, ya ce rabbi, ya Ubangiji na, yayi tawassuli da sunan Allah ar-Rabb. Kafin ya ce na jini min alƙawmin zalimin, sai da ya kama kafa da wannan suna, ya ce rabbi, ya Ubangiji na, roƙonka nake na jini min alƙawmin zalimin. Ya ce ka tsiratar da ni ga mutane waɗanda suke azzalumai. Dan haka wannan addu'a ce daga cikin addu'o'in annabawan Allah, ga duk mutumin da yake jin tsoron zaluncin wani azzalimi zai iya yin wannan addu'a. Kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, na daga cikin addu'o'in da ya karantar da mu, Allahumma inna naj'aluka fi nuqurihim wa na'udhu bika min shururihim. Shine ana Annabi Musa ya ce rabbi najini, ya ce ya Ubangiji na, ka tsiratar da ni min alqawmin zalimin, wato game da mutane waɗanda suke azzalumai. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana, wato lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya fuskanci wato wajen birnin Madyana. Annabi Musa ya fita ya kama hanyar birnin Madyana, amma tare da cewa bai san hanya ba. An gane ku, shi ne ya kama hanya ta birnin Madyana, kuma tafiya ce wadda take mai nisa, kuma gaya ba tare da sanin hanya ba, balantana a ce yana da wani jagora wanda zai nuna masa. Qala asarabbi, sai ya ce tabbas, ya ce Ubangiji na, ya kusan tabbas ne Ubangiji na, an yi hadiya ne sawa a sabir, wato shi zai shiryar da ni zuwa tsake tsakin tafarki, ma'ana hanyar da za ta kai ni wannan birni. Wannan shi ne irin wato yaƙini na annabawan Allah, yadda suke komawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Saboda Ubangiji ta'ala shi ne mai shiryar da bayansa, kamar yadda ya faɗa wa inna allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. To shine anan yace qala asarabbi, yace tabbas, yace Ubangiji na, shi zai shiri, an yi hadiya ni, shi zai shiryar da ni sawa as-sabil, wato tsake tsakin tafarki, ma'ana hanyar da za ta kai ni zuwa wannan birni Ubangiji subhanahu wataala zai nuna mu. Walamma warada ma a Madyana, wato a lokacin da Annabi Musa alaihi salam wato ya isa wato wani walamma warada ma a Madyana, lokacin da ya isa wato mashaya ta mutanen Madyana, lokacin da ya isa kenan taukinsu inda suke shayar da dabbobinsu, kenan rijiya inda suke shayar da dabbobinsu, shine yace walamma warada, a lokacin da Annabi Musa ya gangara ma a Madyana, wato rijiya ta birnin Madyana inda suke shayar da dabbobinsu, wajada alaihi ummatan minan nas yasqun, a lokacin nan Annabi Musa sai ya samu wasu jama'a daga cikin mutane suna bar ruwan dabbobinsu, wa wajada min dunihim imra'atayn, wato banda wannan jama'a sai ya samu wasu mata guda biyu, ɗan mata guda biyu ta zudan, wato suna kore dabbobinsu kada su gaurayi da sauran jama'a, suna kore dabbobinsu suna maida su gefe. Abin ya ba Annabi Musa al'ajabi, sai ce ma khafukuma, menene lamarinku? kuna kure dabobin ku suna ja da baya ba kwa shayar da su kamar yadda jama'a suke shayar da dabobin su. Qalata sai suka fada ga Annabi Musa su waɗannan ƴan mata guda biyu suka ce la naski ai mu ba ma ruwan dabobin mu hatta yusu dirar ri'a sai makiyaya wato sun gangara wato dabobin su kenan sai sun kore dabobin su sun gama shayarwa hatta yusdirar ri'a wato sai idan makiyaya kenan sun kore dabobin su gabarin tauki kenan gabarin wannan rijiya sun yi ban ruwa sun gama sannan mu muke zawo mu me yasa saboda kasancewar ba sa iya muzahama shine cudanya da gogayya da maza suka ce a sai dai in sun gama sun kore dabobin su sannan mu koro namu ba su amma sababin haka abin da ya kawo mu muke kiyo wa abuna shekun kabir suka ce mahaifinmu dattijo ne wanda yake mai girma ma'ana karfi ya kare shi ba zai iya koro dabobin ya zo ya kiyo saboda me yasa aiki ne wanda yake ba na mata ba aiki ne wanda yake na maza kiwo aiki ne wanda yake na maza ba mata ba ne amma in har ya kama mace ta yi kuma ba laifi ba ne ba kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan sahabi Muawiya wanda baiwarsa tana kiwo wanda ta danyi sakaki kirkici ya zo ya warci ɗaya daga cikin dabobin wanda ya fusata ya taga hannu ya mare ta abin ya dame shi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya wakana yace kuma ni so nake in yantar da ita manzon Allah yace domin da ita ya zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye ta yace aina Allah aina Allah yake tace Allahu fis sama tace a sama ni ko wane ne tace kai manzon Allah manzon Allah yace a cika hafa innaha mu'mina yantar da ita domin mu'mina ce a shahid kaga matsayin ta mace ce ce ga ta kuma tana kiwo kenan in ya kama ba laifi bane ba amma asalin waɗannan ayyuka ayyuka ne waɗanda suke na maza mace a cikin kwalliya aka santa kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce aw man yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisabi ghayru mubin duk waɗannan ayyuka ayyuka ne na maza ita mace a cikin ado aka santa shine Allah ya ce aw man yunashshu fil hilyati shin yanzu wanda aka fara halittarsa a cikin ado wa huwa fil khisami ghayru mubin wanda ba mai bayyana bace game da abin da ya shafi jahiliya ma'ana ba ta fita fagen daga to shine anan suka nuna masa cewa sababin abin da yasa suke kiwo mahaifinsu da tije ne wanda yake mai girma kenan inda a ce yana da karfi zai iya kiwo to da mahaifin zai zo ya kiwo a lokacin nan Annabi Musa alaihi salam sai ya tausaya musu muga irin yanda Allah ya kimsa tausayi a cikin zukatan annabawa ya tausaya musu fa saqala huma Annabi Musa ya zo ya shayar musu da dabobin su shi ne anan a kinso sai ake cewa Annabi Musa ya koma gefe wata rijiyar da murfinta wanda ba wanda yake iya janye dutsen da ake rufe rijiyar sai mutum goma a wata riwaya ko mutum talatin a wata riwaya mutum arba'in wannan duka baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda Allah ya yi bayani cewa fa saqala kuma Annabi Musa ya shayar musu da dabobin su in ma ya zo ya yi gogayya da su mazan ya kuro dabobin shi ma ya zo ya sha ruwa ya ba dabobin su ko kuma ya koma wata rijiya ta daban ya shayar musu da dabobin su kuma tawalla ila dhilli sannan sai ya juya ya koma zuwa inuwar wata itaciya ya zauna fa qala rabbi sai ya ce ya ubangiji na inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yace lalle ni mabukaci ne game da abinda ka saukar mun min khairin wato na abinci yace ya Allah ni dai mabukaci ne abinci nake bukata saboda me yasa Annabi Musa ya sare dawa mai nisa domin fitar da ya yi fita ce ya a tsoraci fa ba abun hawa babu wani guzuri haka ya kamo hanya a firgice saboda yan biyar baya ya yi so wannan birni kuma da ya zo ga aikin da ya koma inuwa ya zauna yunwa ta cin masa a lokacin da ya daga hannu ya yi addu'a ya ce rabbi ya ubangiji na inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yace lalle ni mabukaci ne game da abin da ka saukar mun da shi na abinci saboda abinci Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake ciyar da bawa kuma shi ya saukar mana da wannan abinci abinci daga sama yake sauka me yasa sababin abincin da muke ci ruwan sama da Allah yake saukarwa da haka ya amfani da lafazin inzal yace qala rabbi yace ya ubangiji na inni lima anzalta ilayya yace lalle ni game da abin da ka saukar mu na abinci yace fakirun mabukaci ne kamar yadda ya fada wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu a lokacin nan faja'athu ihdahuma dan haka ubangiji ta'ala me yake wannan ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisin na cikin sahihu muslim hadisi ne al-qudsi ubangiji ta'ala yake cewa ya ibadi kullukum ja'ibun illa man at'amtu fastaqimuni ubayyinku ubangiji ta'ala yace ya ku bayi na dukkan kuma yin wata ne yace sai wanda na ciyar da shi dan haka ku nemi ciyarwa ta in ciyar da dan haka annabi ibrahim alaihi salam daga cikin addu'ar sa yake cewa wallazi huwa yud'imuni wa yasqini ubangiji na shi yake bani abinci kuma shi yake shayar da ni dan haka yace wa huwa yud'imu wa la yufa ubangiji ta'ala shi ke ciyarwa shi kuma ba a ciyar da shi dan haka yace rabbi ya ubangiji na inni lima anzalta ilayya min khair lalle ni game da abin da ka saukar mun na abinci fakirun mabukaci ne ya ubangiji na roƙonka nake a lokacin nan faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata wato sai ta dawo wajen annabi Musa alaihi salam kenan bayan ya shayar musu da dabobi sun kore dabobi sun koma gida aka ga sun dawo ba a lokacin da suka saba dawowa ba al'ada ta saba sun dawo da mazaba kamar yadda suka saba dawowa a lokacin nan shi mahaifin ya tantambaye ta menene sababi ta ba shi labarin cewa ga wanda ya shayar da su wani mutum ne aka samu ya shayar musu da dabobi a lokacin nan mahaifin ya bukaci cewa a je a zo da shi shine ubangiji ta'ala anan yace mana faja'athu ihdahuma ɗaya daga cikin ƴan matan sun ta je ma annabi Musa tamshi ala istihya wato tana tafiya akan kunya an gane ko ala istihya tafiya irin ta jin kunya wanda kunya sifa ce ta mace yanda Allah ya dabi'antar da ita sai dai in ta rikida wato wannan dabi'a ta bi wahayin shaytani amma inda za a bar mace akan fikirarta yanda Allah ya halice ta to Allah ya halice mace da kunya wahayi na shaytani shine abin da yake rikida ta wannan kunya kuma kwata kwata ya zamanto ta bushe shine anan Allah ubangiji ta'ala yake cewa faja'athu ihdahuma ɗaya daga cikin ƴan matan sai ta zo ma annabi Musa tamshi ala istihya wato tana tafiya tafiya wadda take ta jin kunya qalat tace masa inna abi lalle mahaifina yad'uka na kiranka li yajziyaka dan ya sakauta maka ajira ma sakaita lana ladan shayarwar da kai mana mahaifina yana kiranka ya sakauta maka ladan shayarwar da kai mana a lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya tashi suka tafi falamma ja'a lokacin da ya isa ga mahaifin nata wa qassa alaihi alqasas annabi Musa ya kissanta masa labarin sa cewa ga daga birnin da yake yana daga cikin birnin Masar kuma ga sababin abin da yasa ya fito shine yace wa qassa alaihi alqasas wato ya labarta masa duk abin da ya gudana na labarin sa wannan gaba shine sababin abin da yasa aka ambaci wannan sura da sunan suratul qasas shine yace wa qassa alaihi alqasas wato ya labarta masa dukkan labarin sa gaba daya abin da ya wakana qala la takhaf sai yace da annabi Musa kada ka ji tsoron komai najauta min alqawmiz zalimin yace tabbas yace ka tsira game da mutane waɗanda suke azzalumai tunda ka yi sonan da izinin Allah ka samu tsira shine a cikin gisosin suke faɗa cewa annabi Shu'aib ne tare da cewa babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya nuna cewa annabi Shu'aib ne dan haka da Imam Tabari a cikin tafsirin sa yake cewa wa hadha mimma la yudraku ilmuhu illa bi khabari yace wala khabara bi zalika tajibu hujjatu wala qawla fi zalika aula bis sawabi bima qala Allahu jalla sanahu yace wannan abu ne wanda ba a riskar irin wannan ilimi sai ta hanyar labari shine wahayi alqur'ani ko sunna yace alhali ko babu wani labari wanda za a iya kafa hujja da shi cewa wannan mutun cewa annabi Shu'aib ne dan haka yace babu fada wanda tafi dacewa sama da abin da Allah ya fada kenan yanda Allah ya fada sun fada sun ce wa abuna shekun kabir mahaifinmu dai dattijo ne mai girma kai ma haka ya kamata ka fada da maganar cewa ta zo tana gaba annabi Musa yana bin ta baya sai kamar misali iska tana kadawa kodunce yana bayyana annabi Musa yace ta koma da bayansa ta ringa jefa dutse wai ta nuna masa hanya wannan dai duka magana ce annabawan Allah ai amintattu ne amana wannan sifa ce ta annabawan Allah irin waɗannan abubuwan da suke darsuwa a cikin zukatan wasu bayi ba sa darsuwa a cikin zukatan annabawa domin annabawa suna da isma Ubangiji ta'ala ya ba su tsaro da kariya game da duk wani aiki wanda yake na ashiya tunanin shi ma baya zawa cikin zukatansu to shine dai Allah ya ce kawai faja'atuhu ihdahuma tamshi alastihiya ɗaya daga cikin ƴan matan ta zo ma annabi Musa tana tafiya ta jin kunya tace masa lalle mahaifina na kiranka domin ya sakauta maka ladan shayarwar da ka mana lokacin da ya je ma mahaifin nata wa qassa alaihi alqasas ya karanta masa labarin sa ma'ana duk abin da ya gudana qala la takhaf yace masa kada ka ji tsoron komai najauta min alqaumi zalimin tabbas ka tsira game da mutane wadanda suke azzalimai qalat ihdahuma ya abatista ajihu ɗaya daga cikin su sai ta ce ya baba istajiru tace ina baka shawarar cewa ka dauke shi leburanci ma'ana ka dauke shi a matsayin lebura yayi mana kiwo lafazin istajiru an ciro shi ne daga al-ijara kwadago kenan ya maida shi matsayin ashir ne leburansa ne kenan wanda zai ringa masa wato kiwon dabobi shawara take ba mahaifi tace ya abatista ajiru tace ya baba wato ka dauke shi leburanci ma'ana ka dauke shi yayi mana kiwo inna khaira man istajarta lalle fiyayyen wanda ya dace ka dauke shi a matsayin lebura tace alqawi wato wanda yake kakkarfa al'amin wanda yake amintacci anan wasu malamai suka ce to ta yaya ta san da cewa annabi Musa kakkarfa ne kuma ta yaya ta san da cewa amintacce ne shine dai a wancan kissa da suke cewa wai rijiyar da kato 40 ke shanye murfin ta annabi Musa shi kadai yaje to duk da cewa babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna haka illa kasancewar ta hanyar yanda annabi Musa yake wujeyo guga daga cikin rijiya za ta iya gane cewa mai karfi ne ko ba mai karfi ba da kuma iya gwalgwadon a iya lokacin da ya shayar da dabbobin ya gama shi wanda yake amintacce daga cikin kamannin shi ma kana iya ganewa mutumin da yake da amana don mutumin da yake da amana da zaran ka dai mu'amala da shi zaka iya ganewa to shine anan tace inna khaira man istajarta alqawiyul alim lalle fiyayyen wanda zaka dauka a matsayin lebura tace kakkarfa wanda yake amintacce da haka kenan wannan sifofi ne guda biyu wanda in sun haɗu to abinda ake so za a iya cimma buri karfi wato da amana da haka shi ma jagoranci dole sai da mutum wanda yake karfa kuma wanda yake amintacce da haka anan malamai suka ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sahabinsa ya nemi shine Abu Dharr ya nemi cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah yake nuna masa hadarin jagoranci sai yake cewa la tasalil imara manzon Allah yace kada ka rinki shugabanci kada ka nemi a nada ka a matsayin shugabanci domin kai mutum ne mai rauni to don haka kaga shi kanshi shugabanci yana bukatar abu biyu, yana bukatar karfi sannan kuma yana bukatar amana, yana bukatar amana. Don haka anan malamai suka ce to in kamar misali sai ya rage daga cikin wannan cewa yana da karfi baya da rukun amana, ko kuma wannan yana da amana amma baya da karfi, wannan ya dace a dauka a matsayin shugabanci. Kamar misali wannan shi yana da amana amma ba shi da karfi, wannan shi kuma yana da karfi amma ba shi da amana, a bangaren shugabanci wanne ya kamata a dauka? A nan malamai suka ce alkawiyu ya kamata a dauka, saboda shi wanda sifa wanda mai rauni ne har abada ho a haka raunin nan yana nan ba zai dace ba, amma ita amana sifa ce wanda rashin amana khiyana kishiyar shi kenan yau da gobe ai ana jin hankalin mutum yana iya canzawa, amma shi kuma raunin baya canzawa kenan. Dan haka dai a nan duk wanda zaka damka masa wani aiki ya kamata ka kula da waɗannan sifofi guda biyu. Farko ka tabbata cewa yana da karfi akan wannan aiki, abu na biyu kuma ka tantance ka yi kokari ka tabbatar da cewa amintacce ne, wanda yake da karfi yake da rukun amana shi ya fi dacewa. Shi ne yace inna khayra man ista'jartal qawiyyu lani qala inni uridu an unkihaka idabna tayya hatai, wato a lokacin nan mahaifin nasu su ɗan matan sai ya ce ma annabi Musa ni fa ina nihin na aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu ala an ta'ajurani samaniya hijaj akan sharadin wato kamin leburanci tsawon shekara takwas ga mara kiwon waɗannan dabbobi, sakamakon ka kenan in aura maka ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu. Fa in atmamta ashra in har ka yadda ka amince ka cikin shekara goma fa min indik wannan san ka ne ganin damar ka ce wa ma uridu an ashukka alaik ni bana nihin na tsananta maka na kuntata maka na ce dole sai ka yi shekara goma, a'a takwas ɗin shine sharadi na, amma in kaga zaka iya cike shekara goma to fa min indik wannan na gare ka ganin damar ka ne san ka ne. Yace wa ma uridu an ashukka alaik yace ni bana nihin na kuntata maka na ce dole sai ka yi goma, iya sharadi na shekara takwas kenan, shine ladan kenan, shine matsayin sadakin kenan wannan diya da zan aura maka. Dan haka wannan yana nuna kenan shi sadaki, wannan shi aure dole sai da sadaki. Sadaki ko yana iya kasancewa a matsayin wani abun amfani, kaga anan leburanci da zai yi na shekara takwas shine matsayin sadakinta. Yace satajiduni insha Allah minas salih yace da annabi Musa alai wato sai yace masa satajiduni insha Allah minas salihin yace lalle in Allah ya so tabbas zaka same ni daga cikin manakarta, ma'ana wajen kikkiawar abuta da sannan kuma da cikawa game da abinda na faɗa maka, abinda na faɗa maka zan cika maka alƙawari, zaka same ni ina daga cikin wato waɗanda suke managarta. Managarta ba sa saba alƙawari, kuma in ka zauna da su zama ne wanda yake na ƙwarai, haka ya faɗa ma annabi. Yace satajiduni yace da sannan zaka same ni insha Allah in Allah ya so minas salihin daga cikin managarta, ma'ana zan kyautata zama da kai kuma zan cika maka alƙawari, ma'ana abinda nace zan aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana in har ka mun wannan hidima tsawon shekara takwas yace zan cika maka wannan alƙawari. Qala zalika baini wa bainak yace wannan dai sharadi ne tsakani na da kai, iya kenan maganar sa inda ta tsaya an gane ko, yace zalika baini wa bainaka yace wannan sharadi ne tsakani na da kai. Ayyamal ajalaini qabaitu annabi Musa yace kowanne daga cikin ajalin nan guda biyu in ma shekara takwas ko shekara goma qabaitu na cika, annabi Musa yace fala udwana alayya yace babu wani ketare iyaka a kaina ba zalunci ne, an gane ko, in ma takwas ɗin ne ko ma goma ne annabi Musa ce fala udwana alayya babu wani shishigi da ketare iyaka a kaina ba a tsora mun ba abin da ke karfi na, yace wallahu ala ma naqulu wakeel. Annabi Musa yace Allah shine mawakilci akan abin da muke fada ni da kai. Kenan Allah shine wato wakili, shine kenan mai gani, kuma shine mai kiwo, shine halartacce akan wannan kenan sharadi da muka yi da kai. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.